sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke da fara a cikin shirin za a ji cewa babbar jami'ar Andre Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba abin alfahari ga jamhuriyar Niger inda wasu malamanta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gaka da ta hada kasashen Afirka da dama. Sannan za a ji cewa adadin yan majalisar dattawa da za su ban kwana da majalisar bayan karewar wa'adin suna ƙara karuwa.
Kuna murna sosai saboda abokanmu uku cikin dal da suka je wannan konkurin. Allah ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafar da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Suleiman muni Barma ke gabatarwa. Akwai mu da sharhin jaridan Ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Wani bincike da aka kaddamar a wata daddiyar masujadar Kirista da ke Kyiv babban birnin kasar Ukraine da wasu karin wuraren ibada ya dada tabbatar da cewa hukumomi a Ukraine basu yarda da wasu shugabannin daddiyar dariƙar Kirista ta Orthodox da ake musu ganin masu ra'ayin Russia. Duk wanda yakin da Russia ta shafe watanni tara tana yi a kasar ba. Binciken da jami'an tsaro na farin kaya da 'yan sanda suka kaddamar a masujadar Pasek Lavra, ɗaya daga cikin wuraren ibada na daddiyar dariƙar Orthodox mafiya tsarki a birnin na Kyiv, lallai bakon abu ne, to amma ba haka kawai ya faru ba. Sashin leken asiri da bangaren yaki da ta'addanci na kasar ta Ukraine jiya Laraba sun bayar da rahoton cewa jami'an su sun binciki gine-ginen majami'u 350 ciki har da wasu wurare da wata masujada da ikkilisiya a yankin Rivne mai tazarar kilomita 150 yamma da birnin Kyiv. Russia ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama kan bangaren samar da wutar lantarki na kasar Ukraine jiya Laraba, inda sojojin na Russia suka nuna alamar niyyarsu ita ce kuntata ma 'yan Ukraine yayin da ake shiga lokacin sanyi na winter. Hukumomi a Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine sun ce mutane uku sun mutu a wani harin da ya rutsa da wani bene mai hawa biyu. Jami'an gwamnati sun ba da rahoton daukewar wutar lantarki a birane da dama ciki har da sassan Kyiv da kuma Moldova makwabciya. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya aika da sakon telegram mai cewa an auna ɗaya daga cikin madafun abubuwan samar da komo da rayuwa a birnin kasar inda wani mutum ya ji rauni. A birnin Lviv na yammacin kasar wanda ke daura da kan iyakar kasar Poland, magajin garin ya ce lahirin birnin ya rasa wutar lantarki, ko da yake nan take ba a bayyana adadin wuraren da aka auna ba. Cin kwallon da wasu 'yan mai gurbi su biyu na kasar Japan wato Ritsu Duan da Takuma Asano a cikin minti 15 kawai da ya rage ya baiwa kasar Japan galabar bazata cin 1-2 kan Jamus wadda sau uku wato ko hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukuni na E na zangon bude gasar jiya Laraba. Da farko 'yan wasan Jamus sun fi birgewa a dandalin wasa na kasa da kasa na Khalifa kuma sun fara nasara cikin minti 33 a wani fanariti da Ikai Gandagon ya buga musu wanda mai tsaron gida na Japan Suchi Gwanda ya janyo musu. To sai dai Jamus ta kasa cin kwallo na biyu, gashi kuma Japan ta takura ta a rabin filin wasa na bangaren Jamus ta yadda har Duan ya ci kwallo ma Japan. aka zama ɗaya da ɗaya. Bayan minti 8 kuma sai Asano ya ci kwallo na biyu ma Japan. Wannan kashi da aka baiwa Jamus shine na uku a jere da shahararriyar tauraruwar taddandana a wasannin bude gasa bayan da kasar Mexico ta make ta a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 sannan kuma kasar Faransa ta dibge ta a gasar cin kofin Turai ta wato ta shekara ta 2020 ko Euro 2020
Gaida Ibrahim kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar bari mu kawo muku rahoton mu na farko babbar jami'ar Andres Salifu ta da magaram ta samu wani babban ci gaba abin alfahari ga jam'uriyar Niger inda wasu malaman ta na fannin kiwon lafiya suka lashe wata gasa da ta hada kasashen Afrika da dama yayin da likitoci guda uku suka samu matsayin manyan farfesa a fannin kiwon lafiyar wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari tana dauke da karin bayani
An yi gasar ne a fannin kiwon lafiya inda malamai uku suka zamo manyan farfesa da suka hada da Dr. Altini, Dr. Mamman Sani, sai kuma Dr. Hassan Jangole. Habu Umaru shine babban jagora na Jami'ar Andres Salifu ta da Magaram.
Muna murna sosai saboda abukan mu uku cikin bel da suka je wannan konkurin. Allah Ubangiji ya sa sun samu wannan konkurin. Wannan shi konkurin da ake yi duk kasashen Afrika ne suke gamuwa kowa ya kawo gwanin shi a wannan lokacin da aka yi wannan shekara motionin lakon 395 ne suka gamu na duka Afrika suka buga a cikin da aka yi mu mutum biyar muka kai Allah ubangi ya sa uku suka samu wannan jarabawai a wannan na motionin medicine da aka yi
Dr. Mamman Sani Rabiu dan kanta daya daga cikin wadanda suka lashe wannan gasa ya faɗi muhimmancin wannan matsayi da suka samu
muna ce ta jaha da magara shi wannan aka samu professor guda babban kariya ce ga al'umma da babban ilimi ne to ba daya ba yanzu halbiyar gare mu da mutum biyu gare mu professor yanzu mun zama mu uku sai sa kowa yake murna ake shi dadi saboda babban anhwani ne ga jami'a babban anhwani ne ga likita babban anhwani ne ga al'umma da magana wannan konkurin a Abuja kin mun wajen 395 amma mu Niger mun 15 amma mutum 12 suka huce ba ta samu haka ba sai ba mu damar mu kara horozuwa da kyau horon da za a bada gangariya din shi ko in ka ba yara horo gangariya za su koyi aiki mai kyau yaro ko aiki mai kyau zai iya fitowa da zaman babban doctor shi ko doctor zai kula da jama'a al'umma za a cicita
wannan gasar dai ba karamin aiki bane kafin a same ta cewar rector Habu Umaru
shi ne medicine shekara biyu zuwa shekara biyu ne ake shi wannan shekara yi Abuja ne aka yi shi Kodiwar wannan konkurin abin da ya kawo mata a ce abu ne mai wuya sosai saboda yana tambayan mutum ya zamanto wani lokaci iyalin shi ma sai ya dan kebe musu dan samu ya shirya wannan konkurin
shi kuwa Yakuba Umaru dalibi a Jami'ar Andres Salifu ta da Magaram cewa yayi ba karamin alfahari bane ga al'ummar da Magaram da ma jamhuriyar Niger la'akari da muhimmancin da kiwon lafiya yake da shi
kenan abin alfahari ne a wajen mu abin ne ci gaba samun professor a fannin kiwon lafiya ba ho doctor ba professor a fannin kiwon lafiya ina ga ba a nan Niger ba ko a kasashen da suka ci gaba a nan da nahiyar Afrika ba karamin ci gaba bane musamman ga jiha irin ta da Magaram mai babban asibiti wadda idan kuka bi da babban asibiti ta yayi ta da magana za ta iya zawa ta biyu ana iya bakiyar mutane daga Maradi daga Agadez daga Difa da har ma a Najeriya da dama suna zawa na asibiti ta Dutse ta nan da magana kuma dukkan su wannan malaman jami'a da suka zama professors suna aiki kuma a wannan babban asibiti ta nan da magana kenan ba karamin ci gaba bane ba ga al'ummar jihar da magana baki daya
wannan matsayi nasu zai taimaka ainuwa babbar asibitin ta jihar da magana kasancewar professor uku dukkan su suna aiki a can Tamar Abari murya Amurka daga da magana a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abadi yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labarin duniya.
To Hanifa yayin da ake ci gaba da takaddama kan dacewa ko rashin dacewa majalisar dokokin Jamhuriyar Niger ta karyata zargin cewa yan majalisar sun fara wani yunkuri na karawa kansu kudaden allowance duk wanda yanayin talauci da tsadar rayuwar da al'ummar kasar ke fuskanta a wani kuma lokaci da matsalar tsaro ta addabi dubban yan kasar a sassa daban-daban wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Sula Barma ya fara da jin bayanin ƙaryata zargin daga shugaban kwamitin majalisar mai kula da sha'anin doka Mallam Kalla Muftari wanda yace
abinda an ka yi rubutu ne an ka yi saboda kiyaye abinda ba daidai ba cikin tahiyar da aiki tun yau da shekara 10 ake yin shi akwai wa'ansu kudi da ake badawa cikin wani fanni ba wannan fanni ya kamata a bada su ba cikin wani fanni ne ya kamata a bada su kenan an ka sake juya rubutu dan shi koma daidai yadda yake koda bincike yazo babu sha maki babu matsala ta adiba a galalle aikin assembly tana shi kan yanda ya kamata duk shekarun da sun kauce tunda an kai assembly ta kasar nan ba ta binciken ta ba cikin aikin da take yi gare mu ne za a farawa kuma mu mun ka ce a fara da gare mu saboda kowa shi kiyaye amana wadda kasa ta bashi shine mun kai yau ba mu ƙara dala ba ba mu rage dala ba cikin albashin
ta hanyar wannan zama majalisar na kokarin wanke kanta daga zargin da take fuskanta dalili kenan ra'ayoyi suka zo daya a tsakanin ƴan majalisar na bangaren Rinjaye da na Adawa game da wannan magana ta gyaran fuskar dokar kudaden allowance
dukkan su yau kaji su yi magana sun ce sun bincika sun ga doka yadda mun garbuta ta dala ba ta karu ba dala ba ta rage kuma dukkan mu mun daga hannu mun ce mun yarda da wannan doka tunda bata saba ma irin alƙawullan da mu mun ka sa a zuciyar mu ba ko kuma su wanda sun kasa ga zuciyar su kenan duk wani mai karra karzon kurege ya zo ya karanta doka ya ga abin da doka ta ce kuma ya bincika ya ga menene ake canza menene ake yanzu zai ganin babu abin da ya canza
aikin dan majalisa wani abu ne dake ta halaka akan maganar kare haƙoƙin jama'ar ƙasa sanin muhimmancin wannan matsayin ne yasa ƴan majalisar dokokin Niger ke da mafi karancin albashi idan aka kwatanta da takwarorin su na kasashen yammacin Afirka inji honorable Bukari Sani Zilli
abinda ake samu dinnan Allah ubangiji ya mushi albarka duk da yake in ka dauka a cikin kasa 15 ta ECOWAS ƴan majalisar Niger su ne suke da karamin albashi kenan ba abu bane ba wanda shi ana yin shi don kuɗi a'a doka ta ce duka madan majalisa guda za ya wakilcin mutum 100,000 abinda ya kamata fara yi ya tabbatar da kan cewa ke mutanen nan nashi an tabbatar musu da lafiya ba su da yunwa yaran su suna makaranta na hudu lalle kasar Niger an tsare ta da kyau
sabon tsarin biyan kudaden allowance din da aka yi muhawara a kansa a wannan Laraba 23 ga watan Nuwamba ya samu amincewar dukkan ƴan majalisa 151 da suka halarci zauren majalisar kafin anan gaba a gabatarwa bangaren zartarwa kudirin dokar don tabbatar da shi a matsayin doka ko kuma a maido da shi don sake yi masa karatu na biyu
a gaida Sila Barma wani manajan babban rukunin kantunan nan na Walmart ya zaro bindiga yayin wata ganawa ta yau da kullun ta ma'aikata yayi harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin kamfanin da ke jihar Virginia ta nan Amurka ya kashe mutane a kalla 6 daya daga cikin munanan harbe-harbe cikin kwanaki 4 kawai a kasar a cewar ƴan sanda jiya Laraba lokacin da ƴan sanda suka isa kantin wanda ke Chesapeake birni na biyu a girma a jihar ta Virginia sun tarar da mutumin a mace hukumomi sun ce ga dukkan alamu shi ya kashe kansa ɗan sanda na kokarin gano abin da ya harzuka shi wani ma'aikacin Walmart ya bayyana yadda ya ga mutane na ta zubewa lokacin da mutumin ke bude wuta ba tare da cewa komai ba
A gaida Ibrahim ta Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka Najeriya inda rahotanni ke cewa adadin ƴan majalisar dattawa da za su yi bankwana da majalisa bayan karewar wa'adinsu ke kara karuwa. Wannan na zuwa ne bayan wani hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke na hana tsohon gwamnan Kebbi Sanata Adamu Alero da tsohon jagoran majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi yin takarar kujeran sanata a zaben 2023. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya ya biyo bayan shiguwa jam'iyyar PDP na tsohon gwamnan jihar Sanata Adamu Alero da tsohon jagoran majalisar dattawa Sanata Yahaya Abdullahi bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara. jam'iyyar TPDP a jihar ta sake gudanar da zabukan fitar da yan takara a wasu mazabu inda aka zabi sanata Adamu Aleru a matsayin dan takarar sanatan Kebbi ta tsakiya bayan Haruna Sa'idu ne ya ci zaben tun daga farko inda aka zabi sanata Yahaya Abdullahi dan takarar sanatan Kebbi ta Arewa an shigar da ƙarar sanatocin biyu inda babbar kotun tarayya da ke birnin Kebbi ta baiwa Haruna Sa'idu takarar Kebbi ta tsakiya shi kuma Sani Bawo Argungu aka bashi takarar Kebbi ta Arewa sai dai sanata Adamu Aleru da sanata Yahaya Abdullahi sun ƙi aminta da hukuncin kotun farko suka ɗaukaka ƙarar a hukuncin da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara su uku suka yi wanda mai shari'a Muhammad Danjuma ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ta tabbatar da hukuncin kotun farko jagoran lauyoyin masu ɗaukaka ƙarar barista Ello Katine Sanusi ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi
don haka ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment din ko kuma akan waɗannan abin nan issue din maka da su sai mun ga judgment da abin da kotun ce
amma menene kuke kalubalanta
akwai abubuwa da yawa ciki akwai abubuwa na maganar issue din cewa kotun ta yi case din wanda sai ba kai kamata ta yi shi ba document din an sai su gaban kotu ba su kamata ta yi su ba abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba mai take din shi sama amma dai ina ga maka yanzu za mu yi sama ga wannan case insha Allah kamar da ainihin client na mai ban instructions
shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara Muhammad Mansur Aliyu cewa yayi
eh to hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa shine adalci mutane ne suna wata jam'iyya akai primary election yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana sai suka bar wacce jam'iyya suka dawo wata sabon jam'iyya to sai kuma a ce a kwace a ba wancan to kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi sai kotu ta tabbatar da gaskiya ta tabbatar da mara karfi da kujerar shi
har wayo kotun ta dauka kara ta yi watsi da dauka kara da dan takarar gwamnatin jihar Zamfara Dauda Lawal ya shigar gabanta inda yake kallubalantar hukuncin da babbar kotu ta gusautai na sanya a sake yin zaben fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe a hukuncin kotun da mai shari'a Muhammad Shaibu ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar inda ta ce bayyar da ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaben da aka sake yi ya nuna cewa ci gaba da bayar ɗaukaka ƙarar tamkar raina kotu ne loyan wanda ya ɗaukaka ƙarar barista Nasiru Sahabi Tambuwal ya yi tsokaci akan hukuncin
mun so gaskiya mu samu nasara ga wannan appeal domin ya kasance PDP ta samu ɗan takarar gwamna a Zamfara State amma kuma wannan ba za mu cewa wannan abun hukuncin ya tsaya ba tunda constitution na Najeriya kundin tsarin mulki ya bamu dama muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato Supreme Court
shi kuwa lawyer mai kariya Ibrahim Shehu wanda ke neman zama dan takarar gwamnatin jihar ta Zamfara Indiana Anaka ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci
I am joyous and I know my client is also joyous
yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takara ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi ban kwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya
kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu je ga shiri na gaba mu shakata da wannan bari mu koma gefe guda domin Suleiman Mumin da Barma ya gabatar da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da tazam kasawa
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sunana Sulai Mumuni Barma. To a yau shirin zai nufi daya daga cikin kasashen Afirka ta tsakiya don duba yanayin rayuwar masu bukata ta musamman a wannan yanki, inda wakilin sashen Hausa a kasar Kamaru Muhammadu Rabi'u Dangba ya tantauna da wani gurgu da yayi fice a sha'anin kasuwanci a garin Gaundare bayan fama da faduka tashi irin na zaman duniya. Barin koma a gefe in barku da Malam Muhammadu da bakonsa.
Jama'a assalamu alaikum, ni dai sunana Malam Awal Gurgu, na taso ne daga garin Ikkun Najeriya, nazo kasan Marwa, nazo na juma kasan Marwa ne zuriya dai har na gangaro Gaundare Cibiyar Adamawa da ni da iyali na. Yanzu dai ina zaune a garin Gaundare ana gudanar da harka na yau da gobe.
To Malam Awal, a lokacin da ka taso wani irin alal misali sanji ka gani na yanda kake tafiyar da rayuwanka a can gida Najeriya da yanda kuma rayuwan ta koma a yau a nan kasar Kamaru?
Na'am, sanji dai akwai shi da yawa. Yanda nake tafiyar da rayuwana a can gida, rayuwa ya tabbata ne akan roko da bara. Da muka zo kasan Marwa da yana ci gaba da roko da baran, sai na ga yanayin kasan Kamaru daban take da na gida. A kasan Kamaru dai komin na kasanka zaka samu abin da zaka dogara da shi. Shine na kama wani dan aiki na hannu, na soma gyaran takalma. Ina gyaran takalma, sai wani makwabci na ya bani fili na soma noma a can Marwa tukun. Ina noma gida, ina yi har rayuwa ta kani kasan Gaundare. To da nazo Gaundare amma nazo na samu wayansu ɗan uwa na kasar su na can gida da ban san su a gida ba. Yau da gobe she muka saba da su a nan Gaundare, muka san ma a she gari ɗaya muke, muka taso na ce musu to dogaro da bara ba zai yiwu ba, kowa ya tashi da ya duba abin da zai yi. Haka dai a hankali har na fitar da su cikin bara, kowa ya kama abin da zai iya yi. Kamar Malam Kabiru Makaho, na fitar da shi cikin bara, gashi dai makaho ne amma ya samu wani dan sana'an shi. Shima yana yi.
Na fahimci Man Awal, noma dai ka tahallaka da ita. Shin noman ana wato hada ta ne da kasuwanci ko kuma noman dai kawai zalla ake ba tare da hada da wani abin daban ba?
Ka san Malam Rabi'u, asalin rayuwa in ka santa ita duk abin da zaka nema, abin da zaka cika rufa maka asiri kake nema. Shi noman da nake don in rufa maka ina asiri da iyali ne. Na noma ana samun abin da za a ci har ya kai yau da gobe, ana noman ana ci kuma ya saura, wanda ya saura ana dan sayarwa, haka har aka samu jari, aka kama ma wani kasuwancin, aka samu ana dan saye da sayarwa. Abin da ya bunƙasa sosai tun ma ana sayarwan har ya dama ina sayen amfanin gonan wa'ensu in kuma sayarwa. Hanna da dai babban dan kasuwa ne ma a fannin kayan abinci, tun ina nomawa ina ci yana saura in sayar, har ina sayen na wa'ensu ma amfanin gonan ina sayarwa har na kama shagona. Yanzu dai an fi sani na da Malam Awal mai masara, ba Malam Awal Gurgu ba.
In muka dan koma ba domin mu maimai, mafi yawa dai sun fi sanin Malam Awal mai masara. Masaran kuma ba wai Aman Awal na saya ne a wani waje domin shi yazo ya sayar ba, shi da kan shi yake noma. Shin zaka iya gaya mana kadada nawa ne wato gonan naka?
To ka san mu mun taso daga arewa, mun fi gane sha'ani da sha'anin mu na arewa, amma anan naji ana kiran da abin da ekta. To dan fili aka bani guntu, ina yi kaman da nace ma a baya don abinci, aje a zo yau da gobe naje na nemi she ta koma sana'a, naje na samu wani babban gona kaman da nace ma su ɗin nan suke ce ekta na samu je ekta 10 na masara na. To har da aka sanni a sha'anin masara ya zaman to ma kai zaka zo ka noma masaran ka rasa ma waje sai ya sheka ganni, don ni na dade abin na bunƙasa abin shi ya zaman to yanzu shi gonan na wani na bari, wani na noma wani in saya. Ni na fita harkan noman ya da ina siye ne, na kama shago don kowa ya noma masara je kira ni ce min to akwai masara ka zan girka kuɗin shin bashi. Kuɗi dai na zaune ma Rabi'u, yau da gobe kuɗi na zaune a banka dai, ka noma ne ka kira ni ka faɗa min ce buhu nawa ka noma, ka zo in kirga kuɗin kan baka ne kuma ina sayarwa.
To a yanda kake noman kan, shin noma irin na dacan irin na iyaye da kakanni ake ko kuma a'a noma ne wanda ake da kekuna domin ganin cewa abin ya bunƙasa kuma an samu amfanin gonan yanda rai yake so?
Allah na tuba, ai komai a farko yana da wuya amma Rabi'u, da na soma dai noma ne da bano, wannan ana neman abinci ne, ana so ka da dogara da na kasa da bara, ana neman abin da za a ci, ana yi ana yi ana yi abu kuma ya bunƙasa ba. To ma Rabiu hekta 10 nan da na ga maka noman kakane ne ya she dai aljanu an nemi dai abin zamani ana noma da shi to na kasa ma ma Rabiu iri iri ne yanzu kaman ma an Kabiru makahu ai ba noman yake ba shi sana'a yayi wanda je iya gano rashin lafiyar shi da na kasan shi yanzu kaman kuturu shi ya je ya noma
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da cigaban wannan tantaunawa Yanzu a madadin Malam Awwal mai Masara na garin Gaudare da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammadu Rabiu Dangba ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sulaiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar The Chronicle da kuma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Aisha Juan ta dakatar da lawyer ta Efa Dafi a matsayin mai tsaya mata jaridar ta ce Justice Lydia Osaimafo wadda ke shari'a a babban kotun miyagun na ayyuka a nan Accra an maida tunaninta ko kuma dai tafakurinta baya yayin da Miracle Atachi da ya Odun suka gabatar da kansu a matsayin lauyoyi na Enhuana mai lakabin Aisha Hua yar kasar China da ta yi tsaki a cikin harkokin haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da ana ake cewa Galamsi a bisa la'akari da cewar lokacin da duk karamin lawyer ke wakiltar wani a kotu to yana iya gabatar da kansa ko ya gabatar da kansa a matsayin mai rike da babban jawabi makarrabai ko zuri'an Jerry John Rawlings na fa mutuwa The Herald ke tarwaito wannan labarin jaridar ta ce a lokacin da Akosibechi ya haɗe da Kujicikata Kofi Awono Pibe Oben Amabenyi Wado da sauransu Professor Kosibechi ɗayan shahararrun waɗanda sun kai mulki ƙarƙashin Gwamnatin Provisional National Defense Council PNDC da Jerry Rawlings ke shagora wurin fafatakar da sun kai har aka samar da jamhuriya na kudu ma ya amsa kiran ubangijinsa ya haɗi da sauran shugabanni na PNDC da mambobin National Democratic Congress NDC waɗanda sun ka mutu a baya-bayan nan jerin waɗanda sun ka mutu sun haɗa da JJ Rawlings wadda shi ne ya fi duk sauran shugabannin ƙasar nan jagoran ƙasar a lokaci mai tsawo sai Captain Retired Kujicikata Paul Victor Oben da aka fi sani da PD Oben da kuma Professor Awuno saura kuma sun hada da Mrs. Amabenyi Wado da Nyama Donko wacce ba a bisa ba tukun kudin gina majami'ar ƙasa ya samu amincewar majalisar dokoki ofurata ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito jaridar ta ce ministan kudi kan ofurata ya faɗa cewa duk biyar da yayi na kudin aikin na majami'ar ƙasa halattattu ne game da abin da ya ce biyan kudin da aka yi halattattu ne na tsauran wato hakoki da ke auyen gwamnati wadda aka zantar ba daga kudin ƙasa ba yana amshi ne ga zargin da ake cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar na biyan kuɗi da ya tallafa wa gina majami'ar ƙasar Ghana ban dauki wani kuɗi daga gidauniyar kuɗin ƙasar na biya kuɗin gina majami'ar ta ƙasa ba yana mai jaddadawa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice cin kwallo da wasu ƴan maye gurbi su biyu na kasar Japan wato da Rusud wanda ta koma Asano a cikin minti 15 kawai da ya rage ya baiwa kasar Japan galabar bazata na cin 2-1 kan Jamus wadda sau hudu take zama zakara a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a rukunin E na zangon bude gasar jiya Laraba.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa sai Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce a wuni lafiya. Ma'assalam.